Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau 7 ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyi da dama na ci gaba da tsokaci akan batun tsayar da umarnin zaman gida a kudu maso gabashin Najeriya. Sannan Bankin Duniya da hukumomin Jamhuriyar Niger sun cimma wata yarjejeniya da ya kunshi ba wa Niger rancen biliyoyin sifa domin bunƙasa harkar noma. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin mu tsandama cikin taskar rahotannin mu, bari mu jiddada duniyar ta yini.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Alhamis, shugabannin majalisar dattawan Amurka sun cimma matsayar tsawaita ikon da gwamnati ke da shi a karbo bashi har zuwa watan Disamba da nufin dakile abin da ka iya zama na farko da kasar ta kasa biya yayin da ya rage saura kasa da makonni biyu. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya sanar da yarjejeniyar a zauren majalisar bayan da ya tattauna da shugaban jam'iyyar Republican Mitch McConnell. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell ya gabatar da mafitar ga 'yan jam'iyyar Democrat a ranar Laraba da nufin tsawaita bashin $28.4 trillion a halin yanzu da adadin da ba a bayyana ba da adadin kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe nan da zuwa watan Disamba, wanda a lokacin ne kuma za a sake tattauna batun. Schumer yace yana fatan samun amincewar majalisar don tsawaita bashin a yammacin yau Alhamis, amma bai bada cikakken bayani kan matakin bashin da 'yan majalisar suka amince da shi ko wasu sharɗan yarjejeniyar ba. Kafofin yaɗa labarai sun bada rahoton cewa sabon ikon karɓo bashin zai kai har zuwa 3 ga watan Disamba, wanda zai bada damar ciyo bashin ƙarin $1.48 billion. Akalla mutane 20 sun mutu yayin da sama da 200 suka jikkata bayan girgizar kasar da ta auku mai karfin ma'aunin magnitude 5.7 a kudu maso yammacin Pakistan da sanyin safiyar yau Alhamis. Cibiyar nazarin yanayi ta ƙasa ta Amurka ta ce girgizar kasar ta kai kimanin kilomita 100 gabas da Quetta da ke kusa da kan iyakar Afghanistan, kuma tana da nisan kusan kilomita 20 a ƙasa. Garin Harnai da ke haƙar gwal a lardin Balochistan ya ci gaba da fuskantar girgizar ƙasa wacce ta yi sanadiyar rugujewar gidajen laka kimanin 100 kuma ta ritsa da yawa daga cikin mazauna gidajen yayin da suke barci. Hotunan talabijin sun nuna yadda mutane ke tserewa daga gidajensu a firgice yayin da gine-gine ke girgiza. Hukumomi sun ce mata da ƙananan yara na cikin waɗanda abin ya shafa. Jami'ai sun ce za a ɗauki awanni kafin a kai ga yawancin yankunan da suka fi samun matsala a yankin na haƙar gwal. Rundunar sojan Pakistan ta ce dakarunta da jirage masu saukar angulu suna taimakawa hukumomin farar hula wajen gudanar da ayyukan ceton. Uwar gidan shugaban kasar Haiti da aka kashe, Jovenel Moise, ta faɗa a ranar Laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya. Martin Moise ta je ganawa da alƙalin da ke kula da binciken mutuwar Moise a watan Yuli, kuma ta ce ta amsa tambayoyi na sa'o'i da dama. A cikin sanarwar bazata daga kotun, ta buƙaci duk wanda ke da wani bayani da ya fito fili. Fiye da mutane 40 aka kama dangane da kisan a cewar hukumomin Haiti, amma har yanzu ba a san wanda ya shirya wannan aikin ba da kuma yadda suka samu damar shiga gidan shugaban. Wasu 'yan bindiga waɗanda akasarinsu daga ƙungiyar mayakan sa kai ta Colombia ne suka harbe Moise har lahira. Bayan wani gagarumin yunkuri na adawa ga masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong, inda aka kama da dama daga cikin masu fafutukar tare da tsare su, hukumomi sun mayar da hankalinsu ga ƙungiyoyin farar hula a birnin. A cikin ƴan watannin nan an tarwatsa da dama daga cikin fitattun kungiyoyin adawa a Hong Kong yayin da hukumomi suka yi amfani da tsauraran matakai a birnin. Bayan zanga-zangar kin jinin gwamnati a shekarar 2019, Beijing ta aiwatar da tsauraran dokokin tsaro na ƙasa da suka haramta ayyuka kamar ballewa da hada baki da sojojin ƙasashen waje. An kuma dakile duk wani motsin masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong yayin da aka dagatar da zanga-zangar kan titi. Kuma Beijing ta haramta jawaban siyasa na cin mutunci. Tun lokacin da dokar tsaron ta fara aiki a bara, akalla kungiyoyin farar hula 50 ne suka dakatar da ayyukansu, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito.
A gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyoyi da jama'a da dama na ci gaba da tsokaci akan batun tsayar da umarnin zaman gida a kudu maso gabashin Najeriya da gwamnonin yankin a taron da suka gudanar a Enugu a ranar Talata suka ayyana cewa za su yi. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okuroigwe ya aiko mana.
Kungiyoyi da jama'a da dama a kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da tsokaci kan taron da gwamnonin yankin suka gudanar a Enugu babban birnin jihar Enugu a ranar Talatan da ta gabata, inda suka sha alwashin kawo ƙarshen umarnin zaman gida da al'ummar yankin ke bi musamman a kowace ranar Litinin, tare da yin alawadai da kashe-kashen da ke bazuwa a sassa na yankin. Dr. Aman Zobi wani marubuci ne da kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum. Ce bai wadaci a ce muna so mu tsayar da zaman gida ba, shin da wani tsari ne za a yi amfani don cimma wannan? Wannan abin fa ya shafi rayukan jama'a ne. An ce a zauna a gida ka bijire sai aka raunata ka. To taya gwamnonin nan za su kare jama'a daga irin wannan halin? Suna bukata su gaya mana yadda suke so su kawo ƙarshen wannan al'amarin, don mu san ko za mu yarda da maganar su ko kuma mu ki yarda da maganar su. Ni dai wannan magana ce kawai da ba kare da wani abu ba kwakwara. Wata malamar sakandare Queen Obike kenan tana cewa wannan zaman gida da ake yana mayar da mu baya sosai, kuma yanzu ya riga ya shafi abubuwa da dama ciki har da ilimi. Kamar yau ina hanzari ne in cimma abubuwan da makarantar mu ke bukata daga wurina, amma cimma wannan yana da wuya sosai saboda makarantar da ake rufewa a kowace Litinin. Yayin da Emeka Nwanko wani mawaki ya bayyana cewa a nan Vitalis Uche ne yana cewa ina goyon bayan kawo ƙarshen zaman gida 100% saboda yana karya mu ta fuskar tattalin arziki. Dole ne mu ci kafin mu nemi wani yanci, kuma duk da cewa muna son Biafra, kwata-kwata bana son wannan zaman gida da ake saboda baya taimaka mana. In ji Mazi Paulinus Okoro a harshen Igbo, zabi abin ne sannu a hankali ana tattaunawa kafin a daina zaman gida. Yayin da Comrade Emmanuel Onwubiko da ke kula da kungiyar marubuta masu rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Writers Association yana cewa gwamnonin ba su tafuka komai ba a wancan taron sai har bata mati, inda ya ƙara da cewa ba ƙaramar asara ba ce gwamnonin kudu maso gabas ba su fahimci irin mugun rikicin da aka jefa al'ummar kudu maso gabas ciki ba. Kuma me yasa ba su saki kuɗi sun kawo ƙwararrun da za su bincika su bayyana ainihin masu ɗaukar nauyin hare-haren da ake ta kaiwa a yankin ba? Suna taro suna ɓata kuɗin al'umma ne kawai. Yanzu akwai alamun cewa za a ci gaba da bin umarnin zaman gida a kudu maso gabas saboda ayyukan ɓata gari da kuma taɓarɓarewar tsaro. Yayin da masu fafutukar kafa ƙasar Biafra na cewa ba za a daina ba har sai an sako Mazi Nnamdi Kanu, madugun kungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB. Alphonsus Okoroigwe, muryar Amurka, daga Umuahia. Najeriya.
A gaida Alphonsus Okoro-Igwe da wannan rahoton. Bankin Duniya da hukumomin Jamhuriyar Niger sun cimma wata yarjejeniya wacce a ƙarƙashin ta bankin ya amince ya baiwa Niger rancen dubban miliyoyin sifa wanda za a yi amfani da su wajen tunkarar barazanar ƙarancin abinci da ƙasar ke fuskanta bayan la'akari da yadda illolin canjin yanayi suka haddasa lalacewar amfanin gonaki a daminar da ta gabata. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin miliyan 400 na dalar Amurka kwatankwacin miliyar 220 na sefa ne bankin duniya ya yi niyyar baiwa jamhuriyar Niger a matsayin rancen da za a yi amfani da shi domin inganta hanyoyin samar da wadatattun ruwa don bunƙasa ayyukan noman rani da kiwon dabbobi. A yanda alamu ke nunin yadda matsalolin canjin yanayi suka fara yi wa noman damana illa inda ruwa ke daukewa kwata-kwata a daidai lokacin da ayyuka suka kankama haka kuma ruwan saman da ake tafkawa kamar da bakin kwarya kan janyo ambaliyar da a ƙarshe ke zama sanadin lalacewar amfani a gonaki har ma da ciyawar dabbobi saboda haka ya zama washibi a canza dubara. Jigo a kungiyar FENAP Abdu Nino Gajango ya yaba da wannan yunkuri.
Sasan kamar su bankin duniya yadda muka san matsalolin mu su ma sun san matsalolin. Vraiment mun yi marhaba mun yi murna da kokarin da gwamnati yayi na samu waɗannan kudade waɗanda za a sa a cikin sha'anin shi maka. A yanzu in an diba kasar duka akwai lalle matsaloli ko ina amma akwai inda matsalolin suka fi girma. To a sa wannan taimako mai yawa a wurin nan.
Samun ilimi da wuraren shan magani da dai sauran muhimman ababen more rayuwa na da muhimmanci a rayuwar kowace al'umma, in ji wata jami'ar bankin duniya Joel DeHaas. Saboda haka za a yi amfani da wani bangare na waɗannan kuɗaɗe wajen samar da sha'anin lafiya da ruwan sha wanda kuma za a yi noman rani da shayar da busashe da samar musu cimaka. Sale Sule na kungiyar bunƙasa ayyukan cigaban karkara ta AREN na da irin wannan ra'ayi.
Daji su suke tare da matsala ko cikin gari akwai mutane wanda da yawa lalle talakoki ne suna iya a taimaka musu amma abinda muke bukata da sunan ungiyoyin namu shi dai wannan abu ya kamata in an kawo shi ya kamata yawan inda za a kai shi cikin daji don dajin ka san ya kunshi kashi biyu akwai makiyaya akwai manoma akwai wanda musamman suna zaune a cikin dajin nan amma babu abin kiwo to manoman akwai wanda suke kawai noma kadai ke rike da su.
Kungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ayyukan cigaba wato IDA ce ta ɗauki ɗawainiyar waɗannan kuɗaɗe biliyan 220 na sefa waɗanda za a hannuntawa bankin duniya wacce ke da alhakin kasafta yadda za a yi amfani da su a wani lokacin da aka kesta miliyoyin 'yan Nijar da ke cikin yanayin bukata sakamakon farin da ya shafi wasu sassan wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sule Mumuni Barma kenan. Wannan shirin yana zuwa muku daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin.
A jiya Laraba ne hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi don samar da shugabannai da kansiloli a ƙananan hukumomi 13 na jihar. Bayanai na nuni da cewa zaben wanda ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana, sai dai kamar kowane zabe an samu nasarori a wasu wurare, yayin da a wasu wurare aka samu matsalolin rashin gudanar da zaben akan lokaci. Bayanan da na samu na nuni da cewa jami'u biyar ne da suka hada da APC, PDP, Zenith Labour Party, ANPP da SDP suka shiga zaben. Shugaban kwamitin da ke ba dukkan jami'u shawara, wato IPAC a jihar Nasarawa, Honorable Cletus Doma, ya fara ne da yaba wa hukumar zabe mai zaman kanta a jihar ta Nasarawa bisa shirin da ta yi na yin aiki tare da shugabannin jami'un jihar wajen tabbatar da ganin an gudanar da zabe mai tsafta.
A gaskiya gaskiya an ba mu notification tun wata uku da ta wuce akan shirin zabe nan za a yi na local government. Mun wayar da jama'a akan zabe ba yaki bane, za a yi zo zai wuce. Mun fara da muke sanar da mutane shine to Allah shine zabe a yi shi akan kaida kuma da su mun neman zaman lafiya. Kuma gaba daya mu chama mun political party mu zo na mun shirya mun auna mun ce to ba za mu taba yadda a kawo ne tashi an kaida wannan zabe ba.
Shugaban kwamitin IPAC kenan a jihar Nasarawa, Honorable Cletus Doma, na kuma tattauna da wasu ƴaƴan jihar ta Nasarawa daga sassa daban-daban don jin yadda zaben ya gudana a yankin su.
Sunana Musa Abdullahi daga garin Obi.
To ya aka gudanar da zabe a wurin?
Wallahi a garin Obi an yi zabe lami lafiya. Sun karfe 9 malaman zabe sun zo an rarraba kayan zabe.
To ya kaga fitowar mutane fa domin kada kuri'a? Eh,
gaskiya an samu mutane sun fito maza da mata.
Sunana Muhammad Yunusa. To misalin karfe 9 mun fito nan muna jira. So a wurin kuli ne namu dai ba mu ga kayan aiki ko ba. Mun ga shi uku sauran interview. Amma dan cewa police station an fara rabawa. Mutane na marmarin su gudanar da shi saboda jama'a sun zauna ai. In dan by the time an ce za a yi zabe har an zo da kaya at the right time. Da jama'a sun riga sun gama ai. Ko ba haka nan ba, to amma irin jinkirin nan zai kai ga jama'a su dinga karaya. So ga cewa ko akwai wani shiri ko wani abu daban. Shawaran da zan ba da shi shine duk lokacin da aka yi shiri za a yi zabe, a yi komi a lokacin da ya kamata. Kuma kayan zabe ya iso wurin da ya kamata a yi zabe a lokacin da ya kamata. So in an samu wannan ba za a samu miskila ba.
Tuna da Alhaji Salu Unguwar Magaji lafiya. Zabe dai an gudanar da karkashin abu uku, da rashin adalci, da rashin alkawari, da rashin amana. Amma idan an ce zabe in za a yi adalci a ciki, ana kawo mutane zuwa da abin da suke so ne.
To ba a bar mutane su zabe abin da suke so ba kenan?
Wallahi azim ba magana irin na su ya sa a bar mutane su zabe abin da suke so ba.
Sunana Honorable Aliyu Ilele kayan aka da kuriya a ungon gayan to aki zabe lami lafiya, kuma kowa suna muna yadda an gudanar da zaben ko kiyar shi wani bai taka ba, wani bai buga ba, wani bai kashe ba. Tabbatun da an kafa rashin sashi wannan zabe ba.
Ni ne na dan Ado Sa'ushe a wani local government of development area. Zabe a wurin mu ba gudanar da shi ba, tun gona ya mana alkawari za a yi zabe 6 ga wata yau. Mun zauna har yanzu ba a kwace, an ba mu APC a kwace sun gudu da shi.
Har yanzu karfe nawa?
Yanzu ana neman karfe 4 ne. Tun sun gudu da shi tun karfe 2:30 har yanzu nan. Mun zauna wai ba a kwace, yanzu mun dawo kauye da mai yanzu nan kan.
Da yake yanzu karfe 4 ne, ba za ku jira ku gani ko zuwa karfe 6 a ga ko za a dawo da akwatin a cigaba da zabe ba?
Ai ba wai maganar jira da akwatin. Sai babban damuwa an tafi da malamin zabe, risona ba malamin zabe, har yanzu gama ba akwatin ba kuma mun dawo jira ba amfanin zaman ma wurin.
Sunana Barista Ibrahim ya Aiga. Zabe ya yi kyau, muna kuma fatan alkhairi. Alhamdulillah mutane kam an fito.
Sunana Maryam Muhammad daga lafiya. Gaskiya abin da ya faru shi ne da karfe 4 da rabi muka fara zabe, saboda ba a ba mu kayan zabe da wuri ba, ko da muka da suka kawo kayan zaben ma ba a ba da ink ba, ba biro. So sai da muka sake bata wurin wani minti 15 a je a nemo ink a ciyo biro haka dai. Amma dai da aka bayan an kawo duka aka yi signing aka yi stamping, shikenan komai ya tafi lafiya, ba a samu matsala ba.
Duk kokarin ji daga bakin shugaban hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Nasarawa, Barista Ayuba, wanda ya ci tura duk da kiraye-kiraye da sakon karta kwana da na aike masa. To sai dai Hassan Waziri da ke zama jami'in zabe da ya kuma gudanar da aikin sa karamar hukumar Toto ya shaida mun yadda aka gudanar da zaben da kuma dalilin samun matsaloli a wasu wurare.
Kafin mu je da kayan zabe kasan Toto, mun je mun tarar da mutane tun karfe 6 ma suna layi. Allah kuma cikin ikon shi ai bai tsara an fara kare kuriya.
Da yake kana aiki a hukumar zabe ne, akwai guraren da suna cewa ba kai kayayyakin zabe ba, ina wani ina ka samu tsaiko ne?
Duk wanda ba samu an kai musu kayan zabe da wuri ba, za a tarar da kilan ana jaran hanya ne, wasu karkara ne kila.
Na kuma tattauna da wata ƴar gwagwarmaya a jihar ta Nasarawa wacce ta yi tattaki tun daga garin Lafiya zuwa garin Kiyana don kada kuri'arta amma ta samu cikas.
Sunana Asidi Olesu Ogapo MNI. Ina jefa kuri'a da a Kiyana South ne, na Kiyana local government.
To yaya zaben ya gudana?
To zabe dai kamar ba mu yi ba har yanzu, don tun da safe karfe 9 ne dan nan. Gashi na har yanzu ana neman karfe uku kayan zabe ba su iso ba.
To amma tun farko yaya kika ga shirin gudanar da zaben?
Yana mun kamar shirin gaskiya bai je daidai ba, domin da tun da farko ya kamata su ma sun fita suna yin bayyana ma jama'a yadda zaben za ta kasance, kamar yadda mun ana yin da za a ɗan so magiya mutane, ana faddakar da kan mutane a kan ga yadda za a yi zabe, ya kamata a fito su zo ga gabin nan. Don na fata muka zo kafin mu zo ma za mu samu sunayen mu ma an baza kan bango mun zo mu duba, amma wannan gaskiya ba mu gani ba. So ya nuna kamar ba shirya sosai ba.
Mai kina ga kamar mutane sun fahimci tasirin zaben ƙananan hukumomi ma gaba ɗaya?
Yawancin zaben ƙananan hukumomi ba ba a lura da shi, za a zaba ne ko a tura ma mutane wani sura irin da ba bai kamata ba, ba wai su ne suke zaben da kansu ba, bayan sun zabe wanda ana ja bashi daban. So mutane suna ganin kamar in ma sun zo suna yin zaben nan kamar bata da lokaci ne, kuma bayan zaben ma wanda sun haura ba suna dage su musu aikin da ya kamata ba, sai kiga ba wani cin gaba a local government din.
Amma ya kika ga shigan mata a wannan zabe na ƙananan hukumomi? Mata sun tsaya takara da yawa?
Gaskiya mata ba su ma tsaya takara ba, sai daya wanda su tsaya kamar dukiti ne kawai, sai councilor ma kamar local government din mace daya ne ta tsaya na councilor. Sauran kuma yaji sai a PDI wacce ce a APC ne, daga PDP kuma su sun fitar da deputy na mace. Amma kika zo kika lura yanzu a nan ne mata ne gaba daya sun fito su tsaya su yi wannan zabe.
To idan aka ce ki ba da shawara batun gyara na yadda za a gudanar da zabe na ƙananan hukumomi mai inganci a Najeriya, wace shawara za ki bayar?
To ni shawara na shi ne, nuna roƙo kowa yake mulki ya tsaya a yi gaskiya, wanda ya samu a bashi, wanda bai samu ba to shi kenan ya hakura, akwai lokaci da yawa. So ni na ganin za a yadda kar ma a bar state ta ringa yin organizing zabe, duk zaben local government ya koma ga federal, so that federal din su dawo su ma su tsaya a yi gaskiya.
Koma dai yaya zaben ya kaya, daga ƙarshe al'umma dai na bayyana fatar alheri ne da kwatanta adalci daga shugabannin da aka zaba don samun ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum. Fatan Nasarawa yana cikin koshin lafiya. Takaitattun labaran wasannin namu, za mu fara ne da batun kwallon kafa, inda kungiyar kwallon Super Eagles ta Najeriya za ta karbi bakuncin 'yan wasan Central African Republic da ake kira da sunan Wild Beast, a ci gaba da neman samun damar shiga gasar kwallon kafa na duniya wanda ake shirin gudanarwa a kasar Qatar a shekara 2020 idan Allah ya kai mu. Jami'in yaɗa labarai na kungiyar kwallon Super Eagles, Babe Femi Raji, ya ce 'yan wasan da aka gayyata sun fara isowa sansaninsu da ke Lagos. 'Yan wasan da aka gayyata sun haɗa hadda Chidera Ijuke, Awaziam Collins da kuma Akpie. Haila yau an gayyaci Samuel Kalu, Taiwo Awoni, Paul Onuachu da kuma Calvin Apoguma. A ranar Lahadi za a sake fafatawa a tsakanin kungiyoyin kwallon biyu a birnin Duwala ta kasar Kamaru idan Allah ya kai mu. A gefe guda kuma a wasannin da aka fafata a kasashen Afirka a ranar jiya Laraba, kasar Morocco ta ci kasar Guinea Bissau kwallaye 5-1. sannan kasashen da za su fafata a yau Alhamis su ne Liberia da Cape Verde, Tanzania da Benin, DR Congo da Madagascar, Equatorial Guinea da Zambia, sai kuma Nigeria da Central African Republic. Sai dai halin da ake ciki, Super Eagles din ta Nigeria ita ce ke kan gaba a rukunin C da maki shida daga wasanni biyu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Watford a ƙasar Ingila ta nada Claudio Ranieri a matsayin sabon manajanta a bayan ta salami Zisco Manzo. Claudio ɗan shekaru 69 ya sake dawowa Premier League, wanda da can baya ya ci kofin Premier wa club ɗin Leicester a shekara 2015 zuwa 2016, wanda halin yanzu club ɗin take matsayi na 14. Naomi Osaka ta rikito ƙasa daga cikin jerin gwanayen 'yan wasan tennis na duniya su 10 a karon farko, biyo bayan lashe gasar US Open na shekarar 2018. Osaka, 'yar ƙasar Japan wace tsohuwar mai rike da kambun wasan tennis na duniya, ba ta sake wasa ba tun ficewa a zagaye na uku a gasar US Open a watan jiya. A halin yanzu dai Osaka ta dawo na 12 a matsayin wanda suka fi gwanin cewa a wasannin tennis a duniya. Mataimakin mai tsaron gida a club din Napoli dan kasar Senegal, Kalidou Koulibaly, ya ce a hana magoya baya masu da'awar nuna bambancin launin fata shiga filin wasa har abada. Koulibaly da abokin wasansa dan kasar Nigeria Victor Osimhen suka wallafa wannan bukatar a kafar sada zumunta a bayan da aka yi musu ta uwa ta uba daga magoya bayan club din Fiorentina a ƙarshen fafatawa da aka yi a ranar Lahadin ta gabata, inda aka tashi ci 2-1 da suka samu nasara akan Fiorentina. An rubuta wata jaridar ƙasar Italia mai suna Gazzetta dello Sport ta rubuta cewa Andre Frank Zambo Anguissa da aka karbo aro daga club din Fulham shi ma yana cikin waɗanda ake hadi da kalaman muzantawa sabili da launin fatar jikinsa. Club din Fiorentina ta yi tar da Allah wadai dangane da muzantawa da aka yi wa 'yan wasan club din Napoli magagin fata a wata sanarwa da ta gabatar. Abdulwahab Muhammad, muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Yanzu sai takaitaccen labarai. A yau Alhamis, shugabannin Majalisar Dattawan Amurka sun cimma matsayar tsawaita ikon da gwamnati ke da shi a karɓo bashi har zuwa watan Disamba, da nufin dakile abin da ka iya zama na farko da ƙasar ta kasa biya, yayin da ya rage saura ƙasa da makonni biyu. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Chuck Schumer ya sanar da yarjejeniyar a zauren majalisar bayan da ya tattauna da shugaban jam'iyyar Republican Mitch McConnell. Uwar gidan shugaban kasar Haiti da aka kashe, Jovenel Moise, ta faɗa a ranar Laraba bayan sauraren shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya. Martin Moise ta je ganawa da alƙalin da ke kula da binciken mutuwar Moise a watan Yuli, kuma ta ce ta amsa tambayoyi na sa'o'i da dama. Bayan wani gagarumin yunkuri na adawa ga masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong, inda aka kama da dama daga cikin masu fafutukar tare da tsare su, hukumomi sun mayar da hankalinsu ga ƙungiyoyin farar hula a birnin. A cikin 'yan watannin nan an tarwatsa da dama daga cikin fitattun ƙungiyoyin adawa a Hong Kong, yayin da hukumomi suka yi amfani da tsauraran matakai a birnin. Akalla mutane 20 sun mutu yayin da sama da 200 suka jikkata bayan girgizar kasar da ta auku mai karfin ma'aunin magnitude 5.7 a kudu maso yammacin Pakistan da sanyin safiyar yau Alhamis.
To masu saurare baki daya, anan ne zamu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa, da Julie Levis Gwashin da ta hada mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku huta lafiya.